نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، فإن تقويم مسيرة الأمة الإسلامية حل لمشكلات الأمة التي ينعقد عليه الرجاء لإعادة الحياة الكريمة لهذه الأمة والعالم كلها. إذن فلا بد للمسلمين اليوم من تجديد محاولة جادة في تحقيق هذه الغاية العظمى، ويتلمسوا طريقها ليحملوا الراية من جديد المتشبث في عز ومجد ورغد في العيش والنجاح الأبدي. لكن ينبغي أن يعلم أن إعادة الأمة دورها وتبوئ مكان العز والقيادة والعيش الهني مرهون باستقامتها على الدين وتحقيق الأمرين اثنين: الهداية إلى الصراط المستقيم واتباع الصراط المستقيم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعنه صلى الله عليه وسلم في خطبته الوداع قال: تركت ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مسلم. أقول ما تسمعون أيها المسلمون، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، منا جدر بوديم وقع الله سبحانه وتعالى ما أبو تنجر ما جبوايا مقوى مقومي يقام ونهيني نجوم يومنا قوم قوة المحرم ران عاشورا a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1445 a gida miladiya yau 28 ga watan 7 shekara ta 2023. Wannan khutba babban sakon da ke cikin ta gyara tafiyan al'ummar musulmi gabaki daya. Mun zaki wannan taki la'akari da kasancewa mun shigo sabuwar shekara ta addinin musulunci. To ya kamata tun dukudukun wannan shekara cikin sanyin safiyar wannan shekara mu dora kan mu dora al'umman mu akan saiti mu hau kan titi sosai dodar wacce za ta kai mu ga gaci domin tafiyan al'umman musulmi akwai bauriya a ciki akwai karkata a ciki akwai bid'o'i da sharrura da shirkoki a ciki to gara mu gyara tafiyan tun dukudukun wannan shekara me yiwa Allah subhanahu wataala ya tausaya mana Allah ya rangwanta mana ya rahamshe mu Allah subhanahu wataala ya daukake mana bala'o'i da musibu ya ji yadda mu dadi a duniya kuma ya ji yadda mu dadi ranar tashin alkiyama shi yasa wannan khutba sai ta nemi ta karkata zuwa ga abin da malamai suke kira at-takhliya akwai waɗansu kalmomi guda biyu masu kama da juna su ne kawai gabaki ɗaya muke so mu tabbatar a wannan khutba abu na farko at-takhliya abu na biyu at-tahliya bambancin su wancan da abin nan kha'un wannan kuma da sha'un at-takhliya ma'anansa wucinta at-tahliya ma'anansa caba kwalliya wato ko a kalmar shahada abubuwan nan guda biyu aka tabbata sai aka kore sannan aka tabbata da aka duk al'umman da take son ta ci nasara ko mutumin da yake so ya ci nasara sai ya sifanci da wannan sifofi guda biyu amma zai fara da ta farkon ita ce at-takhliya sai kawo kinta daga kazanta kawo kinta daga miyagun aqidu kawo kinta daga munanan tadoda da halaye marasa kyau to sannan sai aje ga mataki na biyu at-tahliya sai ka sifantu da imani ka sifantu da biyun sunna ka sifantu da kyawun dabi'u da mutunci da dattaku to duk wanda Allah ya ce muke sha dau inna sifofi guda biyu to ya ci nasara kuma ainihin zai dace a duniya zai dace gobe kiyama dan haka idan muna son mu gyara tafiyan al'umman musulmi gabaki daya to akwai waɗansu abubuwa guda 11 da sai mun wofinta daga gare su sannan mu kishiyance su ta ɗayan janibin kenan idan Allah ya ce mu ke mu muka samu wannan to tafiyan al'umman musulmi ya daidaita kuma ya miƙe idan aka samu wannan to izzan mu za ta dawo izzan da muke da ita wacce muka gado ta gurin iyayen mu sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in to wannan izza da daraja da daukaka za ta dawo sannan natsuwar mu za ta dawo wacce muka gado ta a cikin Qur'ani da kuma aikace aikacen annabin mu sallallahu alaihi wa alihi sallama da tadoda na mutanen farko sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in wannan natsuwar za ta dawo sannan walwala da yalwa da zama cikin aminci da koshi daga yunwa duk Allah subhanahu wataala zai zazzago shi a cikin wannan al'umma to haka nan kuma a ƙarshe Allah subhanahu wataala zai datar da ɗaiɗaikun mu da kuma jumlar mu gabaki daya zuwa ga kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama Allah ka taimake mu mu wofinta daga waɗannan sifofi guda 11 mu kuma sifantu da kishiyoyinsu sifa ta farko da wajibi mu zo mu yaƙi kawunan mu a kanta ita ce shirka da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a musulmi al'umma mu suna shirka da Allah shirka ta kasu kashi biyu ko uku akwai shirka babba akwai shirka karama waɗansu malamai ma suka fitar da wata shirka suna kiranta ash-shirkul khafi ba karamar shirka bace boyayyen shirka irin dangogin shirkan nan da ke faruwa a harasan mutane ba tare da sun kudurta ma'ananta ba wannan ita ma babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wataala irin yadda zaka jo ni na cewa da girman kujeranka wannan kalmar shirka ce rantsuwa ne nau'i daga cikin nau'o'in rantsuwa ne haramun ne wannan kalmar da girman kujeranka wannan haramun ne nau'i ne daga cikin nau'o'in rantsuwa da ire-iren waɗannan kalmomin ni ba ni da kowa sai Allah sai kai na dogara ga Allah na dogara gare ka in kaga dan Allah ya ga dama kai ma ka ga dama waɗannan duk ana kiran su ash-shirkul khafi sannan akwai ash-shirkul asghar wanda yake shirkan ita ce shirka ta riya yin aiki dan a gani ko dan a ji ko dan wani feleke da san a sani ko yin aiki dan a gani aikin da ake kusantan Allah da shi sai ka yi shi saboda ka samu roman duniya
ko dai yabo ko daukaka ko mulki ko dukiya ko na me kama da haka wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka duka waɗannan guda biyan nan sun fi girman zunubin zina a wurin Allah subhanahu wataala ita ko babban shirka duk wanda ke yin ta ya fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci ya zama kafiri ko da yana sallah yana azumi yana zuwa haji yana umara yana reshi musulmi ne to ya zama kafiri kamar irin su sujada ga wani Allah kamar irin su kunuti ga wani Allah kamar irin su sihiri kamar irin waɗannan wanda zai rataye da kaburbura yana neman taimako da biyan bukata ta hanyar wanda ke kwance a cikin kabari duk waɗannan dangogi ne na shirka wanda Allah subhanahu wataala baya gafarta mu wanda ya mutu yana yin su domin ya mutu kafiri makomin shi da Abu Jahal da Fir'auna da sauran jigajigan kafiran duniya makoman su ne koda kuma yana riya cewa shi musulmi akwai waɗansu nau'o'i na shirka wanda ma hadisin ya kawo su qarara irin su ar-ruqa wa tama'im inna ar-ruqa wa tama'im wa tiwala shirkun ruqa ini ta jahiliya wacce ake kiran sunan shaydani ko sunan aljannu ana neman waraka akan mare lafiya wannan shirka ce amma banda karatun alqur'ani banda karatun hadisi da sauran kalmomi masu daɗi haka nan at-tama'im laya a wani hadisi ya ce duk wanda ya rata ya laya hakika yayi shirka wannan layan koda qur'ani ne zalla babu gaurayi to mafi rinjayen magana shine yayi haramu in ku aka cakuɗa qur'ani da wanda ba qur'ani ba to a lokacin nan an bude kofar shirka da kafirci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin duk wanda ya rata ya laya to yayi shirka da Allah ko ya rata ya awiya ko a kugu ko a damtse ko a bashi rata a daki ko mace ce a ce ta sa a kasan gadanta ko ta sa a kasan murhunta ko wani wuri ne kama da haka duka dangogin shirka da Allah subhanahu wataala ne suna da yawa dangogin shirka idan ka koma littafin kitabut tauhid allazi huwa haqqullahi alal azim na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab zaka ga dangogin shirka da manya da kanana da waɗannan nau'o'in shirkan da ke boye duk ya tattauna akan su a cikin babbukan wannan littafi mu gane cewa duk wanda ya shirka da Allah an riga an rufe bakin shi wannan ba shi ba rahaman Allah subhanahu wataala in ya mutu akai innahu may yushrik billahi faka'annama innahu may yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar duk wanda ya shirka da Allah ba shi da wata makoma a wurin Allah sai wutan jahannama kuma haramun ne Allah ya sashi aljanna kuma az-zalimi ba shi da mataimaki kenan tun a duniya ba shi da mataimaki ballantana kuma ranar tashin alkiyama kenan wanda ke shirka da Allah haka zai tawala kanta a duniya yana kaskanta yana tozarta ba shi da kuma wanda zai iya daga hannu yi addu'a Allah ya yi mishi wannan kaskanci da walakancin ko addu'an mutanen kirki ba za ta fashe shi a gaban Allah ba in dai mutum na shirka da Allah a wata ayan Allah ya sifanta misalin mushriki ya ce wa may yushriku billahi fa kaannama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq misalin mushriki wanda ya shirka da Allah misalin mutum ne da ya hau kololuwan sama sai aka sulalo shi dauka ya hau jirgi an yi tafiyan kafa 40,000 a sama sai a sulalo shi karkashin kasa haka nan iska zai ta kada shi duk da karancin iskan da ke sama amma haka nan zai ta wala gigi a sama yana fadawa can ya fadi can iska kaza can ta kada shi waɗansu dabbobi su bangaje shi har ya fado karkashin kasa in ya fado cikin kasa kuma ba zai fado a sandarmin kasa ba yana fadowa kasa kuma sai ya kara fada cikin wani rami mai zurfi wanda yake ba shi da iyaka wai Allah yana son ya nuna maka gancalewa da barbadewa da lalacewa wanda ke shirka da Allah saboda neman mulki ko saboda neman kuɗi ko saboda neman suna ko mace tana son ta mallake miji ko kuma tana son ta dankwata kishiyanta shi yasa duk wanda ya shirka da Allah to ya riga ya fada cikin ukubar Allah da fushinsa da tashin hankalin da yake ba zai taɓa fita ba a duniya ba zai taɓa fita ba gobe kiyama ka lura ko a cikin mutane ne duk wanda ya yarda cewa wai shi kullun shirka da Allah sai ya je gurin boka sannan zai samu sa'a kullun zaka gan shi a gigice ne in a cikin hakimai ne zaka ga jazarin ya zama bashin lafiya mura sai ya firgita shi an jefe shi in a cikin ma malamai ne ko a cikin wane ne zaka ga jazarin yayi imani da bokanci da bori wai shi komi akai kawai an jefe shi ne to zaka ga kullun a firgita ne ba zai taba zama lafiya ba matan shi ma ba ya jada ita yi ba yaron gidan shi ba ya jada shi yi ba ɗan shi na cikin shi ma ba ya jada shi to babu lalace wanda ya wuce wannan shi ya sanya manzon Allah a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito ya kira shirka da Allah a matsayin abu na farko dake dilmi yadda mutum cikin azaban Allah ba zai fita ba annabi ya ce ku ne sanci as-sab'al mubiqat abubuwa guda bakwai masu nutsar da mutum daga cikin fushin Allah a cikin fushin Allah da azaban sa abu na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo al-ishraku billahi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mu daga shirka da nau'o'in ta da rangogin ta da duk abin da zai kai mu zuwa ga shirka abu na biyu da sai mun nisanta ita ce bid'a bid'a ita ce kirkira a cikin addini ko ƙari cikin abin da shari'a ta zo da shi ko ragi cikin abin da shari'a ta kawo dan haka duk wanda shari'a bata zo da wani abu sai ya kirkira ya ci gashin kansa to yayi bid'a duk wanda shari'a ta zo da wani abu sai ya ƙara ko ya rage yayi bid'a kuma bid'a da dan bid'a ba su da makoma sai wutan jahannama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa iyyakum muhaddasatil umur fa inna kullu muhaddasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna duk wanda ya kirkiro bid'a da mutai kar kai ta baba da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malamai suke cewa ga waɗansu kofofi guda shida duk aikin da zaka yi a duniya ka tabbatar da ka tsaro waɗannan kofofi guda shidan kana mantawa da ɗaya daga ciki to zaka fada cikin bid'a kana ganin kamar da'a kake yi ga Allah domin da ma ta'arifin bid'a kamar yadda malamai suke cewa tariqatun fiddini wato muktara'a wata hanya ce a cikin addini kirkirarriya kirkirarriya ce amma an kirkiro ta ne to bahi shar'iyya tana kamanceceniya da gaskiyar addini kuma ana bin ta ne domin wai a nuna kusanci da Allah da samun yardan Allah da aka ita bid'a ba ana yin ta ba don a samu zunubi bane tun asali to sai suka ce sai ka kula da abubuwa guda shida abu na farko sababin da zai sa duk aikin ibadan da zaka yi a duniya ka yi wani sababi ne yasa zaka yi duk inda ka tada wata ibada daga sababin da shari'a ya kawo ce a yi don ita to wannan aiki ya zama bid'a ina misali shari'ar musulunci ta ce mu tsaya daren Lailatul Qadri ko 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 mu bauta mu Allah a ciki domin mu dace da Lailatul Qadri sai kai ka ce to daren 27 ga watan Rajab shi ma za mu tsaya mu ibada a ciki da haka za ka tsaya ne kai bauta a daren 27 saboda ka samu lada to ta zama bid'a din shari'a ba ta bude ita ba ta zama bid'a sababin da ka kafa hujja ko a zuciyarka ko a sarari kai wata ibada shari'a ba ta san da ita ba to wannan aikin taka wannan aikin naka ya zama bid'a ko kuma mutum ya ce to zan sanya libasul ihram kayan da ake sawa in an daura niyya da umara ko haji yace ni kuma zan sa ta ranar sallah ba kuma tare da yaje aikin haji ba to yayi bid'a kuma wannan matsalan ta fara ruruwa a cikin al'umman mu an yi wannan a Kaduna an yi wannan a Funtuwa da waɗansu garuruwa a wannan sallan ma an yi sai ga waɗansu mutane suna zaman gida wai za su je masallacin Idi sun dauki tufafin su na ihrami wannan jauto din da mayafi shi suka sa suka tafi masallacin Idi na rantsa muku da Allah wannan bid'a ce saboda ka zo da wata shari'a min shi a irdini wanda addini bai yadda a yi ta a wani wuri ba da manufar ibada in dai ba lokacin da zaka shiga haraman aikin haji ko kuma haraman aikin umara ko kuma mutumin da zai ce to ranan 10 ga wata zan yalwata ma iyalina me yasa saboda ai ranan cika ciki ne ya baiwa cika ciki wani sababi wanda shari'a bata san da shi ba da haka ya kirkiro bid'a da haka duk aikin da zaka yi a duniya ka tabbatar da sababin da yasa zaka yi aikin sababi ne wanda shari'a ta yarda kofa ta biyu jinsin irin ibadan da zaka yi sai ya zama jinsin da shari'a ta yarda da shi kuma ta zo da shi ina misali addinin musulunci ya shar'anta mana milayya da bahimatul an'am raquma shanu tumakai awakai sai wani ya ce kai wallahi da doki zan yi jinsin da ka kawo shi shari'a ba ta san da zaman shi a babin layya ba ko da ko ya halarta a shi doki ko kuma wani ya ce maka aini na tattali wani duk alan zakara da shi zan layya shari'a ba ta san ana yin layya da zakara ba in kai layye da zakara kai bid'a ne mun ka samu lada cincirin da zunubi na sama da zunubin mazinaci zaka samu wurin Allah ko kuma waɗanda suke askakan su suna ganin bautan Allah suke talkwabo Allah gafarta mu waɗansu dattawan mu a da sai su rika yin talkwabo duk jama'a suna ganin kamar wani ta'a ga Allah ne wannan tunanin bid'a ce ba ta da asali a cikin shari'a bal malamai ma da yawa sun kyamaci yin talkwabo gabaki daya in ba mutumin da yake aikin haji ba saboda menene sha'a'ir ne alama ce ta khawarij kungiyar bid'a da haka malamai da dama suka ce ma makaruhi ne ma mutum ne talkwabo gabaki daya a rayuwarsa amma illa lura ta sa kana iya yi ko kuma ka tafi aikin haji wannan kuma a lokacin nan ta zama da'a ga Allah subhanahu wataala ko kuma wanda zai ce to ni duk ranar 10 ga wata bakaken ka zan rika sawa to ya kirkiro wani jinsin abu wanda shari'a ba ta san da shi ba da yake yayi bid'a zulmatin ba abu ko kuma abin kire irin wanda yake shi ake yi abu na hudu sai an kula da kan niyya gurgudan ya shari'a ta ce ayi in shari'a ta ce kai raka'a hudu sai ka ce ni biyar zan yi kai bid'a kai salloli biyar ayi ni kace wallahi ya kamata daga safiya zuwa azhar a ƙara samun wata sallah ni shi da zan yi kai bid'a ko kuma irin zikirorin da shari'a ta zo da su da iyaka wannan sai 33 wannan 33 wannan 33 sai kace wallahi ya kadan ni sai na cika shi 100 kai bid'a duk abin da kai kai aikin banza Allah bai baka lada a sai ba sai ma zunubi zumin da yake gara kalluwadi da kai Allah ka raba mu da bid'a sai kuma allura da kaifiyya salan yadda ibadan Allah ya shar'anta ta idan da mutum zai zo a dola sai ce bari in fara da shafan kai sai in wanke kafa sai in kuskuren baki yayi bid'a yayi aikin kawai shari'a ba ta san da wannan ba in dai aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne to ga yanda ya tsara babu kuma wani sabi da ya saba mishi akan wannan da aka karkace to ai wa'ansu sun ce wa'ansu sun ce me manzon Allah abin da ya bashi kawai shine addini ko kuma wani ya ce maka ai shi yanzu karatu ne saboda tsaban gwanin cewa wurin tilawun qur'ani da rivas da yanka karatu gail maghdubi alayhim wal dhalin ihdina siratal mustaqim har ya kawo alhamdulillahi rabbil alamin to gangaren kai dan bid'a ne tilawun ka ba za ta amfani ka ba a gaban Allah sai dai ta jefa ka cikin wutan jahannama da ukubarsa kin an fahimci jama'a ko kuma a baka wani zikiri a ce amma ba a yin shi sai an cire wando ko kuma ke mace a baki wani zikiri a ce to ana son ki yi shi ne amma fa sai kin yi kaza sai kin zauna akan dutse a tsakar gidanki sannan zaki wannan lazimin kin yi bid'a kin fada cikin kubar Allah da azaban sa haka nan kofa ta biyar sai an kula da zamani wani lokaci ne shari'a ce ai wannan ibada idan da wani ya taso ya ce to ni tun 1 ga watan Zulhijja zan yanki abin layyana yayi bid'a Allah bai karba ba dabo da ba zamanin da Allah ce a yanka abin da yake nan ba ko kuma wani ya dauka to duk ranar Muharram ranar Idi ne ko Idin cika ciki ko kuma Idin nuna bakin ciki irin yadda ɗan Shi'a suke yi a yau duk waɗannan bid'o'i ne ko wani abu ne kama da haka sai abu na ƙarshe shine wuri da shari'a ta ce ai wata ibada kana canza ma shari'a inda ta ce ibada to aikin mutum ya zama bid'a mutum ya ce ai zan shiga halwa shari'a i'tikafi ta ce ayi kuma a masallaci ba wani halwa a cikin addinin musulunci da haka wanda ke yin halwa bid'a yin ba addini ba ko kuma wanda zai ce zai je dawaki amma a kabarin wani mutum ko kabarin manzon Allah sai dawaki na ranke da Allah ta bid'a a dakin Ka'aba kai Allah ya yarda ai dawaki a duniya shi yasa sharadan karban aiki duk iya aikin da zaka yi a duniya ka rike waɗannan sharadai guda biyu wanda Qur'ani ya kawo faman kana yurdu da ta'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada a samu cikakkiyar ikhlas cikakken ikhlas kai ma Allah ne sannan kuma ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk aikin da ya saba wannan bid'a sunansa kuma Allah madaukar sarki ba zai karba ba bal ma yana hushi da mai kuma yi mishi wato alƙawarin uquba a duniya da kuma uquba ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya saukar da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sayyidina abdullahi ibn abbas ne ce addinin musulunci ya riga ya shiga baya karban kari ko rike duk wanda ya kara ko ya rike to yayi bid'a manzon Allah ya bada labari in an tashi alkiyama za a zo da wadansu mutane ga su da alaman alula cewa musulmi ne kawai sai ga malaiku suna kora su zuwa gidan wuta yace sai in rika ce musu ai waɗannan mutane na ne jama'a na ne sai malaiku su ce baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba hayyaru wa fajjaru sun canza addini sun musanya addini annabi ya ce fasuhukan fasuhukan sai in ce musu cir Allah ne Allah wadanku Allah wadanku aje nesa aje nesa shi yasa bid'a dan uwa musulmi kake da kai bid'a duk abin da kake nema a duniya kar ka ji a baka wani lazimi na aikin banza kai kai abin da yake da tabbata a cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku da sai mun yi sanje sannan al'umman nan za ta hau kan falsafa sai shine miyakun aqidu miyagun aqidu irin aqidan ɗan haƙiƙa da aqidan ɗan shi'a da aqidan boko haram khawarij da aqidan mu'tazila da sauran miyagun aqidu wanda idan ka karanta littafin al-wafiqiyya alaqatu wafiqiyya na shaykhul islam ibnu taymiya a kusa kusa nan kenan za ka ga duk an baje kolin waɗannan aqidoji an kuma yi bayani duka aqidu ne na fada dubi da irin aqidan shi'a wanda yau yanzu haka dinnan suna nan sun gama cincurun da ko suna nan ma suna yi wallahi alamu amma dai da safa sun yi cincurun du abinda a jahannan shekara da shekaru an manshe ba su yi shi ba amma wai yau ga shi'a ta dawo tana baje kolin ta a garin Zaria ƴaƴan mu ƴan ƙanana ƴan shekara 8 zuwa ƙasa ba san sharrin shi'a ba saboda ba a yi amma yanzu ga shi'a ta fara dawowa shi'an da suke da aqida akan Allah cewa Allah yana da sifa ta mantuwa da rafkana ita ce aqidatul bada in kace musu ai Allah ya jada sahabbai ya saukar da ayoyi a cikin alqur'ani mai girma yana yabon su sai su ce to ai Allah yana da wata sifa ta bada shine Allah yakan yi kuskure sai daga baya ya gane kuskuren shi wannan ba wani abu ne ba kage bane da alhamdulillah suna koyewa amma yanzu suna fadi karara kowa ya saurara zai ji amma kada ka saurara saboda sharri suna da aqida wata abu wata magana da suke cewa duk Allah da yake annabi Muhammad shine annabin shi annabi Muhammad nan kuma shi Abu Bakar da Umar da Uthman sune khalifofin shi to ba Allah su bane kenan kun samu sabani tun a gurin Allah kai ina ce Allah ka kenan Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad da yake yana da sahabi Abu Bakar da Umar da Uthman sune khulafa shine khulafa khalifofin sa ai shine abin bautan mu na gaskiya sai shi sun ce ba shine abin bautan su na gaskiya ba in shi a gaskiya da aqida akan qur'ani da ke hannunka ba qur'ani bane sahabban da kake tutiya da su duk kafirai ne ka ga min idan aka ga makatar sahabbai qur'ani ya tashi ko bai tashi ba dan su suka kawo qur'ani riwayar su daga annabi annabi daga mala'ika jibril daga Allah subhanahu wataala da haka in an kazanta sahabbai an kazanta qur'ani an fata qur'ani to qur'ani ma tashi kenan ballanta na hadisi babu abin da ya rige mana kenan sai mu koma maguzanci dan ba qur'ani a cikin mu ba hadisi a cikin mu me ya rige maguzanci kawai abin da kaje maka daidai a matsayin addini shi ma wancan yayi shi ma wancan yayi addinin musulunci ya zama ba zalika dinu qayyima ba ya zama addinin da yake hauma hauma kawai yana cikin tunanin mutane kowa ya fuskancin da yaga dama sai yazo ya ce maka in kai mutu'a zina kenan ko to Allah wai zai baka ladan annabi duk cikan mu nan ba muna neman tsaki a wurin Allah bane muka nisanci zina to yau ga zina ce samu ta goma shi ta samu daraja wai in kai zina Allah zai baka ladan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da da'awansa da yaƙe-yaƙensa da duk wata sunna da ya tabbatar da duk wani aikin da ya ma Allah a duniya Allah zai baka la za a baka ladan saboda kai zina shi yasa babu kazanta babu guba a cikin aqidu waɗanda suka rabu da addinin musulunci kuma kafirci ne karara kamar addinin shi'a da aka jama'a musulmi da ku da ƴaƴanku da zuri'anku a hir ɗinku daga addinin shi'a kuma idan kaga suna taro da kansu kar ka ce to bari mu je mu tsani kallo ai ma ba ido abinci Allah ya ce wa idza ra'aytal ladina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum ma taqulu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma taqulu qadim Allah ya ce idan kaga masu ketar haji masu kuta cikin ayoyin Allah suna karyata ayoyin Allah Allah ya ce to kada ka yaje ka zauna da su in shaytan ya mantar da kai ka shiga cikin ko ka zauna da su to fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kana tunawa kar ka kara zama da azzalimi a wata aya Allah ce innakum idzan misaluhum in ka zauna da su to kai ma ka zama kamar su shi yasa ko ka jinjina mishi ko ka daga mishi hannu ko ka bashi ruwa ko kuma ka ce sai kun dawo ka taimaki azzalimi da kai da azzalimin duk hukuncin ku da zaka yan shi'a suna can kurewan yammaci tare da shedan musulmi kuma suna gabashin duniya suna rade da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi ne mai ba su kariya abu na hudu wanda ina ganin kuma akan shi ya kamata mu da mu tsaya shine ka nisanci zalunci sai ka nisanci zalunci bari mu dakata a nan insha Allah ta'ala hudu ba ta gaba sai mu dora akan zalunci zaluncin da kake ma mahaliccin ka Allah irin wannan da muka yi bayani sharka da kafirci da munafinci da zaluncin da kake yin ma waninka irin waɗanda shugabanni suke zaluncin talakawa shugabanni sun rike ma talakawa haƙoƙansu sun ki ba su haƙƙinsu zalunci ne wannan kuma za a hada gaban Allah a ba talakawa haƙƙinsu a zauna lafiya akwai kuma zaluncin bayi wato yadda mutum ma zai zalunci kanshi shi kuma na hadarin shi ya ma fi inda shugaba zai zalunce ka dan shi zaluncin shugaba ya hana ka kuɗi ne kai kuma kana iya zaluncin da zaka dunye kanka cikin wutan jahannama wanne ya ce za mu tashi akan ta insha Allah ta'ala Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ya gafarta mu babanmu Alhaji Muhammad Rabi'u wanda yake shine mahaifi ga dan uwan mu Dr. Shu'aib Rabi'u wanda yake kafin rasuwansa ladani ne ma a masallacin magajin gari kuma dattijo ne amma kuma yana tare da mu cikin koyi baban manta ba da Ramadana in mun zo karatu a gaba gaba yake zama yana tare da mu cikin kananan al'amura da manyan sa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa zamu mishi sallan janaza insha Allah ta'ala muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta makwancin sa Allah ya sa aljanna makoman sa bayan sa kuma Allah ya kara masa albarka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.